To honorable ko zamu samu cikakken suna da mazaba da jam'iyya.
A sunana Garba Dattu Muhammad, ina wakiltar mazaban Sabon Garin Zaria daga jihar Kaduna a majalisar wakilai ta tarayya. Ni dan jam'iyyar APC.
To akwai wata doka ko kuma kudirin doka da ka kawo gaban majalisar wakilai da ake ganin ya kamata wai a cikin kudirin dokan nan a rage wa shugaban kasa karfin hukuntawa ko kuma cire shugabannin shari'a a kasa?
Ina gani mutane ba su fahimci inda kudirin ike ba. Ana magana akan sashi na 292, karamin sashi na 1 wanda ake cema da A da 1 da na 2 na tsarin mulkin Najeriya, kaman inda wanda aka gyara. Saboda in kika dubi dokan, ina magana ne akan hanyoyin da za a iya cire shugabannin kotuna na ƙasa. To a ciki an nuna gwamna da 'yan majalisar shi ko shugaban ƙasa da 'yan majalisa ne kawai za su iya cirewa in aka samu ƙuri'a 2-3. So ita hukumar NJC, wato National Judicial Council, wanda yake take da horon hukunta sauran alƙalai, ba a bata wani rawa da za ta taka ba. To irin wannan sai ya sa a cikin 2012 aka samu wani rigima, rashin jituwa tsakanin gwamnan jihar Kwara da ita babban mai shari'a ta jiha. Gwamnan abin da ya kawai sai ya kira 'yan majalisar shi sai ya ce, ku zo, tun da matan nan muna da matsala da ita, mu cire ta. Kawai ba tare da wani kwakwaran dalili ba sai suka ce sun cire ta, saboda sun ce tsarin mulki ya ba su dama, aka samu ƙara'a 2-3. To ta tafi kotu, ƙaramin kotu, an tafi Court of Appeal har zuwa kotun ƙoli. A nan kotun ƙoli ta yanke hukunci cewa koran da aka yi mata bai yi ba. Ta ce suna ganin akwai ɗan kuskure da aka samu a tsarin mulkin Najeriya, in dai zai ba su dama su za su ɗauki ma'aikata, su za su ƙara musu girma, su za su riƙa kula da su, a ce kuma ba su da hannu wurin hukunta su.
Suwa kenan.
Kotun ƙoli ta yi wannan hukunci cewa a ce ita hukumar kula da masu shari'a ba ta da hannu, to akwai kuskure. Don haka suka ce wannan abu, wannan kura da aka yi mata sun rusa shi. Sannan dalili na biyu da suka bayar, sai suka ce ɓangaren zartarwa da ɓangaren majalisa ba su da ƙwararrun da za su iya binciko laifin. Shin waɗannan, shin sun kasa aiwatar da aikinsu? Sun yi laifi na rashin ɗa'a ko cin hanci da rashawa, ko kuma laifi na ƙin bayyana asalin abin da suka mallaka da ake cema code of conduct? To a bisa da wannan dalili, su kansu sun yarda cewa ba a ba su wani rawa da za su taka. To a bisa wannan dalili sai suka soke. To amma tunda ita kotun ƙoli ta riga ta yi hukunci, hukuncinta ko da daɗi ko ba daɗi ya riga zama doka, ya zama kamar doka. Amma su ba su da hurumin da kuma za su iya yin doka. Yin doka majalisa kaɗai ke da wannan hurumin. To sai muka ga dan abin ya daidaitu da irin wannan judgment da suka yi, da hukunci da suka yanke. Shi yasa muka kawo wannan kudirin, dan ya yi daidai da wannan kudirin. Na biyu kuma a tabbatar cewa ba wani alkali da za a cire, saboda kila ina da matsala ko da shugaban kasa ko da 'yan majalisu ko gwamna ko da 'yan majalisu, kawai a zo a cire su ba tare da wani gaba ɗaya shashin bai yi maganan cewa sai ana da wani tabbataccen shaida ba. Su NJC shi ne suka sa kansu a ciki. To dan ya zama daidai da wannan kudirin, saboda kuma ita babban kotun ƙoli tana da hurumin in ta yanke hukunci gobe ta zo ta ce, hukuncin nan da muka taɓa yi lokaci kaza akwai kuskure, yanzu ga wani sabon hukunci. Don kar a yi ta riƙa kaiwa da komowa, sai muka ce to gara mu gyara ya zama ya daidaita da wannan hukuncin nasu da suka riga suka bayar. Ko da ba mu yi wannan dokan ba, za a ci gaba da amfani da wannan hukuncin da suka. To amma sai muka ce gara a gyara shi ya zama doka, ya zama daidai da ita babban kotun ƙoli ta amince da shi.
To kundin tsarin mulki za ku gyara kenan yanzu?
Dama kundin tsarin mulki ne. Wannan abu baya da wani masaba da abin da ake yanzu na maganan alƙalai da hukumomin tsaro. Baya da nasaba da shi, ya dai zo daidai kusan lokacin da aka yi. Don kamar yadda na gaya muku, wannan an riga an yi first reading tun 23 ga watan 6. So ba su da wani alaƙa.
To wace doka ce ta kafa wannan hukuma mai kula da alƙalai
kundin tsarin mulkin Najeriya ne in kika duba paragraph 21 ba da cha na part 1 na third schedule na kundin tsarin mulkin Najeriya anan kuma sai suka yi maganan inda za iya kuma hukunta shugabannin kotuna suka ce su ne za su ba da shawara ga shugaban ƙasa ko gwamna dan cire alƙali anan kuma wannan paragraph na third schedule gaba ɗaya sai kuma ya cire ƴan majalisu a ciki to su abinda suka yi kokari yanzu su yi shine su daidaita waɗannan tsarin guda biyu ya zamanto ya tau a daina samun sabani in an zo kowa an riga an san matsayin shi ba sai an karanta nan daban a zo a karanta nan
to wannan shine dalilin kudirin dokar taka kenan yanzu
shine dalilin kudirin ya daidaita ya daidai da da hukuncin da babban kotun koli ta yi musamman akan shari'an da aka yi da Justice Raliat Ilelu Habib babbar jojin jihar Kwara wanda suka samu sabani da gwamna da ƴan majalisu suka cire ta aka yi rigima aka yi kara har zuwa kotun koli kuma suka nuna wannan abu bai yiwu ba saboda ba a sasa ciki duk da tsarin mulki ya fitar da suna ganin akwai kuskure da aka samu daga tsarin mulki to wannan kuskuren su ba za su iya gyara dokan ba mu ne kawai za mu iya gyara shi yasa na kawo wannan kuduri don a gyara ya tafi sambai ya zamanto ba a samun wani baraka ko rashin jituwa wurin fasarar wannan kuduri
saboda haka wannan kudirin doka taka ba wai kayo shi ne dan ya rage ma baka yo ta dan ta rage ma shugaban kasa karfi ba a batun cire shugabannin kotuna
ayin kuka duba yanzu ma abinda ake ciki kenan tunda yanzu in ka duba a cikin wanda aka dakatar da su ita NJC ta dakatar ai har da chief jojin jihar Enugu wanda yake a da a tsarin su ba sa ciki amma saboda wannan hukuncin na babban kotun koli shi yasa yanzu su sun ba kansu wannan asaba kotun koli ta ba su wannan karfin yanzu in muka gyara musu wannan ba wani wanda zai sake kawo rashin jituwa kawai in an zo abu ne zai zamanto bayyananne abu da yake ba sai an ta wahalan yaya zamu yi da wannan matsalar ba a'a mu mun riga mun gyara saboda wannan already yanzu abin da suke amfani da shi kenan a babban kujin Enugu Justice Umar Zuleke yana cikin wanda aka hukunta amma tsarin in kin kaga duba tsarin mulkin ba su da wannan hurumin
to mun gode kwarai honorable